نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة من ساكي سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقلنكا وانا قرينا كانوا وانا يمتشي من البركة نجمع يومنا 23 قوات الجمعة الأولى هجر المنظور صلى الله عليه وآله وسلم أدو إيدة لليه إلى 40 بقوي. وأنكما يكدي ديد الشاهد قوات شاد شكر الميلادية دو بيد 20 بير وأنا مجلسي نماكو ماكو وأنا بكي تكين تفسير القرآن من قلمة ومنا تكين تفسير سورة آل عمران وأنا أيو إن شاء الله وأنا شين الدرس المنتسى إن تكوس تفسير وأنا سورة نظام تشغب بدأ تفسيرا ولا تهنوا ولا تهزنوا. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا كدقوا يروني ولا تحزنوا كما كدقوا يبقى إنشكي وأنتم الأعلون كون ما في أوككة إن كنتم مؤمنين إن كن كسجي مؤمنين. إن يمسسكم قرح إذن ونميك يا ساميك أجكينك فقد مس القوم قرح مثله. تو حقيقة ونميك إذنسا يا سام متانا مكة، تلك الأيام نداولها بين الناس وأنن وانكين دمك جدو يا سقكان متاني، وليعلم الله الذين آمنوا كما دن الله دو من الله يبينر دوأن دسك إيماني أغانسو، ويتخذ منكم شهداء كما يريك شهيدين لجتكمكم، والله لا يحب الظالمين. الله ما يسمى الظالمين.
نعم.
كما لدى أسراتين دي قباتا مكتشي أود أنه آيوي الله سبحانه وتعالى إنا للاشن زكاة سهبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا كما باسو درسة دقا أبين دي فارود سو آيك أهدو وينسيني نسرا آيك بدر نسر da ta basu sha'awa ta dauka kalmarin su kuma ta gigi ta kafirai. To kuma sai zanto a yakin Uhudu basu samu irin wannan nasarar ba, har ma an karkashe wasu daga cikin su, wasu kuma an ji musu raunuka. Wannan abu ya tashi hankalin su kwarai da gaske, kamar yadda nan gaba ayoyi za su yi mana bayanin abin da ya jawo aka samu rashin nasara a yakin Uhudu. Bayan kuwa da farko Allah ya musu alƙawarin za su samu nasara akan abokan gabansu. To kuma da suka zanto basu cika sharadin da Allah subhanahu wataala ya sanya ba, sai zamana abinda aka sharɗanta musu bai samu ba. To duk da haka Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ba su darussa da suke cikin wannan abin da ya faru da su. Allah subhanahu wataala ya ce kada su yi rauni, kada kuma su yi baƙin ciki, wato abin da ya faru da su kai ya sage musu gwiwa, kar su zaci cewa su ne a ƙasa, har yanzu tunda su dai mu'minai ne su ne a sama. Wala tahinu wala tahzanu, ko da abin da zai sa su yi rauni ya same su, ko da kuwa abin da zai sa su baƙin ciki ya same su, to amma kada su yadda bakin ciki ya sa zuwa su tayi sanyi har ma su rika jin cewa yanzu wadanda suke kafirai suna su ne a sama da su sun yi galaba akan su a'a wa antumul a'launa in kuntum mu'minin matukar dai kun ci gaba da sifantuwa da sifan nan ta imani to ku ne a sama ku ne a saman wadanda ba mu'minai ba saboda haka ba sai da za a yi zama a ƙasa koda ko an yi nasara a kan ku koda ba ku yi nasara a wannan yakin ba tunda har kuna da sifa ta imani to wani sifar imani ita ce abin dubawa a wajen ubangiji ita ce abin la'akari saboda haka ubangiji yana ɗaukaka darajar mu'mini ne walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin izza ta Allah ce da manzansa da mu'minai saboda haka kuna nan har yanzu kuna da wannan ɗaukaka wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sannan in kuna ganin cewa wani minki ya same ku a dalilin wannan abin da ya faru an kashe wasu daga cikinku da yawa mutum 70 wasu da yawa sun ji raunuka to kada ku manta qad massal qauma qarhum mithlu miki irin wannan ya samu su ma mutanen makka kada ku manta a yakin badar ku ma kun yi nasara akan su kun kashe musu mutane kusan mutum 70 sannan kun kama ribatattun yaki mutum 70 saboda haka kun ga kun samu ninkin abinda ma suka yi muku a yau faqad massal qauma qarhum mithlu kuma wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wanda daga nan ubangiji yake ba su darasin da yake cikin wannan abu ce waɗannan kwanaki ne da muke jujjuya su a tsakankanin mutane saboda haka yau in kai nasara gobe kana iya wato samun rashin nasara yau kana sama gobe ne da zuwa kuma yayi galaba akan ka yau kana jin kana ɗaukaka ko wani abu na iya samun kai ko ƙasa da kai saboda haka Allah yake jujjuya kwanakin a tsakankanin mutane Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a cikin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad ya fitar da wasu daga cikin hikimomi da Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin waɗannan ayoyi da suke darussa ne da za a fahimce su daga abin da ya faru ga mu'mini yake cewa منها daga cikin hikimomin da za a fa'idanta daga wannan anna hikmatallahi wa sunnatahu fi rusulihi wa atba'ihim jarat bi an yudalu marratan wa yudala alaihim ukhra ce yana daga cikin sunnar Allah da ta riga ta gudana a cikin lamarin manzannin Allah da mabiyansu shine wata rana su yi galaba wata rana kuma a yi galaba a kansu wannan sunna ce ta Ubangiji da Allah ya ishara zuwa gare ta qad khalat min qablikum sunan wannan sunnoni haka suka kasance a cikin tarihin manzanni da mabiyan manzannin Allah wata rana su yi nasara wata rana a yi nasara a kansu lakin takunu lahum al-aqiba amma daga ƙarshe dai su suke samun nasara cikakkiya alƙashin kyakkyawan ƙarshe yana tabbata gare su fa innahum law intasaru da'iman dakhala ma'ahum al-mu'minuna wa ghayruhum da a ce za su zanto koyaushe cikin nasara suke da zai zama a cikin tafiyar babu wani abu da za a iya samu na tangarda babu wani abu da za a iya samu na jarraba a ce koyaushe aka fafata su za su yi nasara to da ba za a iya gane mai gaskiya da wanda ba mai gaskiya ba kowa ma zai iya shiga cikin su tunda ya kula cewa su ne tafiyar masu nasara ce saboda haka kowa zai iya sa kansa a ciki ba za a iya gane wanda ya shigo ciki da gaske har zuciya yi imani da abin da yake daga Allah ba kuma za a iya gane wanda yake na ƙarya ba to amma idan ya zanto akwai lokacin da za a yi nasara akwai lokacin da ba za a yi nasara ba to a nan ne za a gane munafiki saboda duk lokacin da ba a yi nasara ba zai koma ɗaya bangaren masu nasara zai koma can kuma za a riƙa jin wasu maganganu suna fita daga bakinsa na wanda suke kunshe da sagewa mutane gwiwa kamar yadda ya faru a wannan lokacin to shine yake cewa walau intusira alaihim da'iman lam yahsul al-maqsur min al-bi'thati war-risala haka nan kuma da zai zanto duk sanda aka fafata da musulmi ko da mu'minai za a ci nasara akan su to da maqasudin aiko annabawa ba zai tabbata ba da a ce ko yaushe aka fafata kafirai ne suke yin nasara to wannan ma maqasudin aiko annabawa kuma da ba zai tabbata ba saboda za a sa mutane kuma su yi ta gujewa addinin kuma a sa mutane rauni a cikin zukatansu da shakka sai ya ce faqtadat hikmatullahi an jama'a lahum bainal amrayn sai hikimar Allah ta hukunta da zanto ya hada musu tsakankanin al'amura guda biyu wani lokaci su yi nasara wani lokaci kuma ayi nasara akan su liyatabayyaza man yattabi'uhum wa yuti'uhum lilhaqqi wa ma ja'u bihi dan wanda yake bin su saboda ya yarda da abin da suke dauke da shi tafi da shi na gaskiya abin da suke kai na gaskiya ya bayyana a gane shi da wanda kuma ba haka bane min man yattabi'uhum 'ala adh-dhuhuri wal ghalabati khassatan da wanda shi kawai saboda sun yi nasara ne yake tare da su idan ya zanto ana samun wannan ana samun wannan to za a ga za a gane kamar yadda Allah ya faɗa game da munafikai alladhina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathu min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kanu wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh 'alaykum wa namna'ukum min al-mu'minin sai Allah yake cewa waɗanda suke zaman wato jira suna jiran tsammani su ga me zai faru da ku ya tarabbasuna bikum in kana lakum fathu in yazanto ku kuka samu fatahi nasara akan kafirai abokan gabarku qalu alam nakum ma'akum sai su zanno su shigo cikin ku suna cewa to ba tare muke ba duk waɗannan abubuwan da aka yi na samun nasara ba tare muke aikin tare ba duk kuma ma mun ba da tabu gudunmawa dan haka su ba mu na muka san wa in kana lil kafirina nasibun idan yazanto kuma nasarar ta bangaren kafirai ce sai su koma kuma suna yi wa su kafirin dadin baki alam nastahwidh alaykum wa namna'ukum min almu'minin ashe ba mun yi ikon yin galaba akan ku ba amma muka rika ba ku kariya daga mu'mine ya zanto ba su cutar da ku ba saboda haka kaga sai ya zanto idan ya zanto akwai nasara akwai rashin nasara to munafikai za su bayyana to shi ne yace wa minha yana daga cikin nasarar wato hikimar da take cikin haka anna hadha min a'lamir rusul yana daga cikin alamomi da ake gane manzannin Allah kama qala hiraqil li abi sufyan kama yalla hiraqil ya ga abu sufyan lokacin da sai aka kirawo masa abu sufyan a lokacin bai musulunta ba ya je fatauci makka shi wannan hiraqil shine babban wato sarki na sham a wannan lokaci ta bangaren rumawa wato rumawa sun bashi wannan matsayi shine ke kula da wannan yankin da ya ji cewa kafiran larabawa quraishawa sun shigo sham fatauci sai ya kirawo su ya ce a kawo musu shi da mai su tambaya a game da annabi sallallahu alaihi wasallama to cikin tambayoyin da ya yi wa abu sufyan ya tambaye shi hal qataltumu shin kun yi yaki da shi wato annabi sallallahu alaihi wasallama qala na'am abu sufyan ya ce eh mun gwamza yaki da shi qala kayfa alharbu bainakum wa bainahu to ya yakin ya kasance tsakaninku da shi qala sijalun yudalu alaina almarra wa nudalu alaihi alukhra ce ai abin juyin juyi ne wata rana yayi nasara akan mu wata rana kuma mu yi nasara akan sa haka al'amarin ya kasance tsakanin mu wani lokaci in muka kafsa fadan sai Allah ya ba mu nasara wani lokaci kuma ya bashi nasara sai Hiraqil yace da shi kazalika ar-rusulu tubtala to haka nan daman manzannin Allah yake jarraba su wani lokaci Allah yake jarraba su thumma takunu lahum al-aqiba amma da ƙarshe sukan zanto suke da wato kyakkyawan ƙarshe to kaga ashe cikin hikima ce ta Ubangiji subhanahu wataala wani lokaci Allah ya sanya jarraba dan a iya tantance wato mutanen kirki da wanda ba na kirki ba sannan kuma wani alama ce ta annabawan Allah akan jarrabe su wa minha yana daga cikin hikimar da take da ta sa haka ta faru an yatamayyaza almu'minu as-sadiqu min almu'minu al-kadhibi ayya gane mu'mini na gaskiya mu'mini mai gaskiya da kuma munafiki wanda yake makaryaci fa innal muslimina lamma azharahum Allahu ala a'da'ihim yawm badr wa tara lahum as-sayt dakhala ma'ahum fil islam zahiran man laysa ma'ahum fihi batina to bi muslimi a lokacin yakin badar da Allah subhanahu wata'ala ya ba su nasara akan kafirai ya zanto sun yi nasara sun yi galaba akan mutanen makka sai ya zanto wasu sun shiga addinin musulunci amma da fatar baki a zahiri amma a zuciya musulunci bai ba su yarda da shi ba ganin cewa yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙarfi ya zanto har ma ya yi nasara akan wato taron larabawa ƙabilun larabawa sai ya zanto wasu sun shiga musuluncin dan suna jin tsoro kawai amma ba wai dan sun gamsu cewa musulunci addinin gaskiya ba ne فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والكافر وسيزنت الله سبحانه وتعالى يا كاون سبب شين يا كون أهود وأن أتكن سكوم وأن جربت تفارو دن أبان بن شيء أتنتن شيء tsakanin mumini na gaskiya wanda ya karbi musulunci da gaske da kuma wanda daman can ba har zuci ba. Fa atla al munafiquna ru'usuhum fi hadhihi al ghazwa wa takallamu bima kanu yaktumunahu. Sai zanto munafikai sun bayyana kawunansu, sun dago da kawunansu a wannan yakin na Uhud, suka rika furta abin da da suke boyewa, irin maganganun da da suke boyewa. Sai zanto yanzu ganin cewa ga abin da ya faru ga mu'minai, saboda haka suna ganin cewa musulunci yayi rauni, don haka yanzu za su iya fitowa su bayyana su wane ne, su bayyana matsayinsu akan musulunci. Kamar yadda za mu gani cikin surar, Allah duk zai gaya mana irin maganganun da suka rika faɗa a nan gaba, za mu ji. Wa takallamu bima kanu yaktumunahu, abinda da suke faɗa a boye a tsakankaninsu, sai gashi da wannan abin ya faru sun fito suna faɗarsa a bainar jama'a, domin suna ganin yanzu manzon sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ai sun yi rauni, tunda gashi ma har an komsa yaki an musu illa. Wa zaharat makhabba'atuhum wa 'ada talwihuhum tasrihan, shikenan abinda da suke boyewa a zuciya dan sai suka bayyana shi, abinda da suke dan shagube haka da dan yarfe dan sai suka dawo baro-baro a fili suke faɗarsa, saboda yanzu ba sa jin tsoro. Wan kasaban nasu ila kafirin wa mu'minin wa munafiqin intisaban zahiran, to tun daga lokacin komai ya fito fili, mutane suka karkasu gida uku, kowa aka gane a wani kaso yake, aka gane kafirai, aka gane mu'minai, aka kuma gane munafikai. Ya zamana akwai gungun kafirai, wato kungiyar kafirai, akwai kuma kungiya ta mu'minai da kuma ta munafikai. Wa arafa almu'minuna anna lahum aduwwan fi nafsi durihim, to dun daga lokacin mu'minai suka gane cewa a cikin gida suna da makiya, wato akwai makiya na cikin gida, akwai wadanda suke musu antipati, daga lokacin suka gane. A da can ana sun zaci cewa irin yadda ake zaune ne a Makka, a lokacin da ake zaune a Makka musulunci yana da rauni, ba buƙatar da zai sa wani sai ya yi munafici, saboda su kafirin suke da ƙarfi, to munaficin me zai yi wa musulunci? To amma da aka zo Madina musulunci ya yi ƙarfi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa daula, mutanen Madina duk suka bashi goyon baya da haɗin kai, sai ya zama da wanda duk yake ƙoƙarin ya nuna ƙiyayyarsa ba zai iya fitowa fili ya nuna ba. Saboda haka sai ya zanto wasu sun karɓi musulunci amma a zuciyarsu ba su yarda ba. To da aka yi yaƙin Uhud, sai wannan yaƙin Uhud ya ƙara wato bankaɗo waɗannan mutanen waɗanda suke cikin gida amma kuma ba sa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ma'ahum la yufariqunahum, maƙiyansu ne amma kullun suna tare da su, ana tare da su a majalisi, ana tare da su a masallaci, in za a fita abin in za a yi sallah ana tare da su, azumi ya zo a ɗauki azumi tare da su, in za a fita yaƙi a tafi tare da su, saboda komai ana yi tare da su. Amma kuma ba sa tare da mu'minai a cikin abin da mu'minai suka yi dare shi, ba sa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin abin da yake kira. To kaga da wannan abu ya faru, sai ya zanto an nuna wa mu'minai cewa a cikinku akwai ɓata gari, akwai baragurbi, akwai ruba-ruba waɗanda ta hanyar su za a yi amfani wajen a cutar da ku. Aka so cutar da ku, to da su za a yi amfani wajen a ga an cutar da ku, saboda haka ku tashi ku yi shirin yadda za ku kare kanku daga makircinsu. Fasta'iddu lahum wa taharrazu minhum, ku tashi ku yi shirin yadda za ku kare kanku, ku kuma ƙoƙarin kiyaye wato manufofinku, wanda wannan shi yafi komai wahala, shi yafi komai wahala. Wanda yake baki na fili na sarari, wanda yake ya bayyana kansa, to kare kai daga wajensa yana da sauki, saboda duk inda ka hango shi ka san baki ne, zaka san yadda zaka kare kanka. Amma wanda yake a boye yake bai bayyana kansa ba, to faɗa da shi ko kare kai daga gare shi abu ne mai wahala. To saboda haka Allah subhanahu wataala cikin tagomashin da ya yi musu a ƙarƙashin wannan fitina shine ya bayyana musu cewa a cikinku akwai rubabu. Kamar yadda za mu ga irin maganganun da suka yi ta yi, surar duk za ta fito mana da wannan. To shi ne Ibnul Qayyim yake cewa, to wannan yana daga cikin hikimomi, sannan darasin da al'umma duka za ta ɗauka a kowane lokaci shi ne al'ayyamu duwal, kwanaki da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake gudanar da su a rayuwar ɗan adam, jujjuyawa suke, ba tsaye suke a wani mataki guda ɗaya ba. Dawamul hali minal muhal, yanayi ya tsaya a iri ɗaya, wannan abu ne wanda yake mustahil, abu ne da yake ba zai yiwu ba. kakkaza cewa za a ta zama a wani yanayi daya wanda yake kasar kowace ma kasa a duniya yanzu sun san cewa ba sai da za a yi dan adam ya rayu a wani yanayi daya sai ga cewa shekara 10 baya ba daidai take da yanzu ba shekara 20 ba daidai take da 10 baya ba haka canji ake ta samu saboda haka fa min izzin ila zullin wa min zullin ila izzin wani lokaci daga kaskanci a samu daukaka wani lokaci daga daukaka a samu kaskanci haka Allah yake cinjuya abubuwa wa min rakha'in ila shiddatin wa min shiddatin ila rakha'in wani lokaci ana cikin tsanani a zo a samu walwala kuma abubuwa su zama sun yi sauki wani lokaci kuma ana cikin samun walwalar kuma sai tsanani ya zo wa min ghinan ila faqrin wa min faqrin ila ghinan wani lokaci ana cikin talauci a fada cikin wadata wani lokaci daga wadata a fado cikin talauci haka abubuwan suke wa min sihhatin ila saqamin wa min saqamin ila sihha wani lokaci da lafiya a ta awayi gari ba lafiya wani lokaci ba lafiya a awayi gari kuma an samu waraka haka ubangiji yake jujjuya abu qallibu Allahu al-laila wan nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar haka Allah yake jujjuya dare da rana wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas to waɗannan al-ayyam haka suke tafiya da asbab din su duk waɗannan asbab din kuma suna bada natija iri ɗaya ne duk sanda sababi ya samu to natijar za ta biyo bayan wannan sababi saboda haka ba ta da al'umma ta zauna a wani yanayi guda ɗaya Allah zai kawo mata canji komai dadewa jiya yana daga cikin abinda je ina dubawa sai naga ministan makamashi na kasar Afghanistan yana gaya wa 'yan kasarsu cewa yanzu sun kai matakin da wutar lantarki ta ishe su sun samu isasshiyar wutar lantarki a kasar gaba daya saboda haka yanzu za su fara saida wa makota sai na duba na ga wajen shekara 30 aka yi malam kasar nan ana rugurguzar ta babu wani abu mai ma'ana sai da aka rusa shi babu wani abu da suka bari malam shekara 30 ba wata ƙasa da guda ɗaya take yaƙi da ita ba tana yaƙi da manya-manyan ƙasashen duniya suka tarayyar Soviet suka yi gwabza da su tsawon shekaru daga baya kuma ƙasar America da sauran ƙasashen Turai suka zo suka yi taron dangi a kan ƙasar nan ba wani makami da ake ganin makami ne da ba a gwada shi a ƙasar nan shekara da shekaru aka yi rugu-rugu da ƙasar nan bayan sun ga cewa babu yadda za a yi su iya sa wa ƙasar nan wato mutanen ƙasar nan su risina su yi ruku'u dole suka dawo suka zauna da su akan teburi akan cewa to za su janye suka janye suka bar musu ƙasarsu amma duk da sun janye duk wani arzikin da yake a hannunsu na ƙasar sun rike ba wani arzikin ƙasar Afghanistan da aka saka mata duk kudaden da su waɗancan da aka yi amfani da su a ƙasar a matsayin su suka rike ƙasar duk arzikin ƙasar da suka kwasa suka kai ƙasashen Turai da ƙasar America sun rike wannan arzikin sun kisa kan musu sannan kuma aka ci gaba da sa musu takunkumi duk da an janye an bar musu ƙasarsu aka ci gaba da sa musu takunkumi har zuwa yanzu ɗan ƙasashen da suka yarda da su ba su da yawa ina jin ƙasar abin nan Rasha kwanan nan ita ta yarda da su su ma saboda suna faɗa da Turawa amma duk kasashen musulmi ba wanda ya yarda da cewa yanzu gwamnati ce ta Afghanistan take rike da kasar kawai ana ganin wasu 'yan tawaye da 'yan ta'adda suke rike da kasar duk da cewa 'yan kasar suna cikin walwala to kaga duk da wannan matsatsi Allah subhanahu wataala ka duba yadda ya maida kasar yanzu suna magana cewa wutar lantarki sai dai su ba wasu kasashe sai na duba naga kasar mu mala sufanan yaƙi fa suka sha fama da shi mu ba wata ƙasar da ta zo ta yi mana lugude sai dai a junan muke wa kanmu lugude amma wayansu suna magana cewa sun gama da wutar lantarki cikin 'yan shekarun da suka yi da karɓar mulki yanzu haka ma sun fara ƙere-ƙeren wasu motoci da waye da kansu kuma ana nan sai kaga an dawo ƙasashen da suka ce ba su yarda da su ba sun je suna roƙonsu su taimaka musu da su abubuwa adalci shi yake sa ƙasa ta zauna lafiya kuma ta ci gaba amma matuƙar za a shimfiɗa zalunci to babu wata ƙasar da za ta kai labari babu wata ƙasar da za ta kai labari to saboda haka haka ubangiji yake jujjuya al'amura tilkal ayyamu nadawiluha bainan nas da sun yi shekaru suna kwana cikin kogo cikin bukoki cikin duwatsu yanzu gashi wutar lantarki ta ishe su har ma za su ba wasu to haka Allah yake yi wa masu mulki wani lokaci mutum Allah subhanahu wataala ya bashi mulki ya dagawa yadda yake so ya shimfida mulki iya san ransa cikin kankanin lokaci Allah ya kwace mulki ba an kara ba sai ka ganshi kuma ya damu abin tausayi ولله مبالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء saboda haka kai ne kake bada mulkin kuma ka kwace shi sannan ka daukaka wanda kaga dama ka kaskantar da wanda kaga dama to dai yana daga cikin darussan da zamu fahimta daga irin wannan kissoshi da Allah ke bayarwa idan to ga wani lokaci sun samu daukaka ga wani lokaci kuma sun samu nasara ga wani lokaci kuma an yi nasara a kansu saboda haka wani mai hikima yake cewa fa yawmul alaina wa yawmul lana wa yawmun nusa'u wa yawmun nusar wata rana da zanto na tabuci wata rana kuma ta zanto ba ta mu bace wata rana mu yi nasara wata rana ai nasara a kanmu wata rana a bata mana wata rana kuma a faranta mana cewa man asha fi dunya fala budda an yara min al aish ma yasfu wa ma yatakaddaru wanda duk zai rayu a duniya to dole ne ya ga rayuwar da za ta yi masa dadi wata kuma sai mata daci sannan Allah ya ce wali ya'lamu Allahu alladhina amanu kuma domin Allah ya bayyanar da waɗanda suka yi imani a gane su wato Allah yana jujjuya kwanaki yana jujjuya yanayi tsakankanin mutane wani lokaci su yi nasara wani lokaci a yi nasara a kansu ko su yi rashin nasara ba don kuma don Allah ya bayyana wanda imaninsa imani ne na gaskiya da wanda kuma imaninsa dan jabu ne na ƙarya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya riga ya san da wannan fi sabiqi ilmihi fil azal tun fil azal Allah ya riga ya san da wannan abin da shi wannan mutum yake ciki to zan Allah ya kuma bayyana ma wasu su sani ya samar da abin a fili kowa ya gani domin mutane da kowane lokaci ne za su yi nasara su zanto musulmi su zanto kowane lokaci cikin nasara to a lokacin wanda ma ba na gaskiya ba zai nuna yana tare da su to amma idan aka yi haka sai Allah subhanahu wataala ya bayyana muminin na gaskiya ya bayyana shi Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di alaihi rahmatullah a tafsirin sa yana cewa wa hadha aidan min al-hikam wanda ba yana daga cikin hikimomi anan ma Allah yana fito da wata hikima ce annahu yabtali Allahu ibadahu bil hazimati wal ibtila Allah yakan jarrabi bayansa su yi rashin nasara yakan jarrabi bayansa da wani bala'i liyatabayyana al-mu'minu min al-munafiq domin mu'mini ya bayyana munafiki ma ya bayyana a gane shi لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريد da a ce a kowane lokaci a cikin kowane irin yanayi kuma kowace waƙi'a ta faru da a ce musulmi ne za su yi nasara to da wanda baya da nufin musulunci ma sai ya zo ya shiga musulunci fa idza hasala fi ba'd alwaqa'i ba'd anwa'il ibtila amma idan a wasu lokuta Allah ya kawo wani sashi na bala'i na jarraba تبين المؤمن حقيقة وسي مؤمن إذا قسكيا يبين الذي يرغب في الإسلام وأن دا من يشغى مسلين شدين يناس في الضراء والسراء يناس مسلين شن أتكين وحلا كو أتكين يلوا كو أتكين سناني كو أتكين سوكي دا وأن دا شيكما باب وأن أرنسا سورة كاكا شيما وأن هكما شي وليعلم الله الذين آمن لأن الله يبين وتوأن دا سكي إيماني a gane su anan al-ilmu a cikin wannan ayar yana nufin ilmu wujud a fito da abin ilmu ne ya tarattabu alaihi al-jaza Allah subhanahu wataala ya san mutumin kwarai ya san wanda ba na kwarai ba tun fil azal tunda Allah ya yi halitta ya san wanda zai tafi aljanna ya san wanda zai tafi wuta bayan Allah subhanahu wataala ya halicci annabi adam shafi bayan sai zurriyarsa ta fita bayyana ya damka ya watsa yace hadha lil janna wala ubali wa haula ila nari fala ubali wannan za su tafi aljanna ba ruwana, wannan ma za su tafi wuta ba ruwana. Allah ya san wasu za su tafi aljanna, wasu za su tafi wuta, amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai kama mutum da laifin abin da ya sani ba sai abin ya bayyana, kowa da kowa ya gani yadda zai zama hujja a kansa. Saboda haka wannan ilmin ne ya tarattabu alaihi aljaza, ba wai ilimi ba ne wanda da Allah bai da shi daga baya ya sani. Saboda haka wali ya'lamu Allahu alladhina amanu ba yana nufin Ubangiji bai san mu'minan na gaskiya ba ne sai da wannan abu ya faru sannan ya sani, a'a, yana nufin ya bayyana su, kowa da kowa ya san su, su bayyana a fili. Amma in ba haka ba, Ubangiji subhanahu wa ta'ala iliminsa ilimi ne azaliyun qadim, ilimi ne tun abin nan fil azal, ba shi da wani lokaci da ya zanto baya da ilimi sannan daga baya ilimi. Allah ya san ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Allah ya san abin da ya kasance da wanda zai kasance nan gaba, da wanda ma bai kasance ba da zai kasance ya zai kasance. Ubangiji dai ya san wannan. Sannan wa yattakhidha minkum shuhada, kuma ya riƙi shahidai daga cikinku. Wato wannan ma yana daga cikin asbabu na idalatin Allah azza wa jalla al-ayyam bainan nas, yana daga cikin asbab dalilai da yake jujjuya kwanaki a tsakankanin mutane. Wani lokaci ya ba wa kafirai dama akan wasu wani bangare na muminai, ba don komai ba, don ya girmama waɗannan muminan da samun shahada ta hanyar a kashe su wajen ɗaukaka addinin Allah, kamar yadda ya faru a Uhudu. A Uhudu an kashe wajen mutum 70 a dalilin wannan jarraba da ta samu muminai, a dalilin wannan jarraba da ta auka wa muminai, sai ya zanto su kuma waɗannan da kafirai suka yi galaba a kansu har suka kashe su a wurin, sai suka samu matsayi na shahada. To kaga su ma wannan wata karramawa ce Ubangiji ya musu, suka samu wannan maɗaukakin matsayi, babban matsayi shi ne na shahada, wanda matsayi ne daga matsayin siddiƙai sai nasu. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. سي شهيدي. تو با دان wannan jarrabar da Allah ya jarrabe musulmi da ita mu'mini da ita a lokacin, to ba za su samu wannan karrabawa ba. Saboda ka ta karkashin wannan sai suka samu wannan karrabawa. Kaga wannan ita ma wata hikima ce. Ita ma wata hikima ce ta Ubangiji. Shi yasa al-Allamatu Sa'idi yake cewa wa hadha aidan min ba'd al-hikam. Wannan ma yana daga cikin wani bangare ne hikimomi. Li'anna shahadata inda Allah min arfa'il manazil, domin samun shahada, wato mutum ya zama shahidi, yana daga cikin mafi ɗaukakar matsayi a gurin Allah. Wala sabila li nayriha illa bima yahsulu min wujudi asbabiha, ba ta yadda za a samu shahada sai wani abu na jarraba ya samu, wani abu na jarraba, wani abu na ibtila'i ya faru, to anan ne ake samun shahada din. Yake cewa fa hadha min rahmatihi bi ibadihi almu'minin, wanda yana daga cikin rahamar Allah ga bayinsa mu'minai. An qayyada lahum min al-asbab ma takrahuhu an-nufus, Allah subhanahu wa ta'ala ya hada su da wasu sababban da rayuka ba sa so, ce an fita yaki an kashe, wannan babu wanda yake son a samu hakan. To amma anan Ubangiji zai hada su da wannan abin da ba sa so, li yunilahum ma yuhibbuna, dan ya sadar da su ga abin da suke so, min al-manazil al-aliyati wan na'im al-muqim, su samu manzila, wato matsayi madaukaki, samu ni'ima ta dindindin. Saboda haka wa asa an takrahu shay'an wa ja'ala Allah fihi khayran katira, za a yi kuki abu kuma Allah ya sanya alheri mai dimbin yawa a cikin sa. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala cikin rahamarsa, ko da cewa ibtila'i ne, amma ba zai tafi haka a banza ba. Waɗanda abin ya auka a kansu kuma Ubangiji zai musu wato wani sakamako wanda da za su dawo duniya, da za su yi sha'awar a ƙasa kashe su domin su ƙara samun wancan sakamako. Ce babu wanda annabi ce babu wanda yake sha'awar a dawo da shi duniya a kashe shi, a kuma dawo da shi duniya a kuma samun abin da ya same shi na kisa sai shahidi. Zai yi burin ina ma a sake dawo masa dare a kuma kashe shi, a kuma dawo masa dare a kuma kashe shi, saboda irin darajtawa da karramawa da ya ga Ubangiji ya yi masa a ranar lahira. Saboda haka al'amarin mumini haka yake, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, shi al'amarinsa ba tafiya a banza da wanda yake mai daɗi da wanda yake marar daɗi. Duk wani yanayi da ya tsinci kansa a ciki, to Ubangiji subhanahu wataala baya barin shi ya tashi a babu, tutar babu, sai ya tashi da wata riba, sai ya tashi da wata ganima, sai ya ci wata gagarumin riba. Wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Suhaib da yake cikin sahih Muslim, da Annabi ya ce ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khair. Abin mamaki ne al'amarin mu'mini, al'amarinsa duka alkhairi ne. Wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, babu mai samun irin wannan sai mu'mini. In asabathu sarra shakar fa kana khairan lahu, idan abin farin ciki ya same shi sai ya taiwa Allah godiya, wannan ya zanto masa alkhairi domin Allah zai ta ruɓanya masa, zai ta ruɓanya masa alkhairinsa. Wa in asabathu dharra, idan wani abu ne mara daɗi ya same shi, sabara sai ya haƙuri ya dangana ya maida al'amarin shi ga Allah, fa kana khairan lahu, wannan ma sai ya zanto masa alkhairi domin zai ƙara samun wani kusanci da wata karba ta Ubangiji ta musamman. To da sanda yayi haƙuri kuma Allah subhanahu wataala zai dindinka masa radansa. Sannan Allah ce wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, kuma Allah baya son azzalimai. Wato Allah subhanahu wataala anan yana ishara zuwa ga kafirai da munafikai. Kafirai abinda suke yi na kafirci, na ɗaukan haƙƙin Allah su babu wani, babu shakka wannan zalunci ne. Wal kafiruna humul zalimun, abinda suke yi na shirka zalunci ne, inda shirka la zulmun azim. Allah baya son su saboda wannan abinda suke yi na zalunci, suna zaluntar kansu domin ba Allah suke zalunta ba, Allah ba wanda ya sai zalunce shi, amma kawunansu suke zalunta, kawunansu suke zalunta, saboda haka azzalimai ne ga kawunansu. Haka nan munafikai abinda suke yi na munafici, na nuna wa musulmi yaudara cewa su suna tare da su, amma kuma a ɓoye ba sa tare da su, tana tare da maƙiyansu, wanda ma zalunci suke yi wa kuma kansu suke zalunta. Yuqadi'una Allah wa huwa qadi'uhum, ganinsu yaudarar Allah suke, ba su san cewa Allah shi yake maida musu sakamakon yaudararsu a kansu ba. Yuqadi'una Allah walladhina amanu wama yahda'una illa anfusahum wama yashurun, illa anfusahum wama yashurun. Allah ce yuqadi'una Allah walladhina amanu, a tunaninsu, tsammaninsu, a ganinsu suna yaudarar Allah, suna yaudarar mu'mini. Wama yahda'una illa anfusahum, amma ba wani suke yaudara ba sai kawunansu, amma ba sa jin haka a jikinsu, ba za su gane ba. Saboda haka Allah ya kirawo su azzalimai, saboda suna ɗaukan haƙƙin da suna ɗaukan haƙƙin sashi ba a mahallinsa ba, suna ɗaukan abu sashi ba a mahallinsa ba. To Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce baya son su, baya son su, saboda haka ya sa don rashin ƙaunarsu da yake yi ya zanto ya hana musu ma halartar yaƙin Uhud ɗin, kamar yadda ya faru, kamar yadda muka karanta idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. A wannan lokacin ai kaga munafikai ne Abdullahi bin Ubay bin Salul da shi da jama'a sojojin su 300 suka ce ba za su bi Annabi ba, launa alamu qitalan lattaba'nahu, mun san wannan fitar da za ku yi ba wani yaƙi da za ku yi, kawai za ku je shawagi ne ku dawo. Haka ya ja jama'a sa da zugarsa suka koma Madina. Wannan dai yana daga cikin wato rashin san da Allah yake musu ne, da haka bai bar su ma sun shiga yaƙin ba. Ce walau aradul khuruj la a'addu lahu uddata walakin kariha Allah bi'athahum fathabbathahum wa qila qudu ma'al qa'id. Allah ya ce da a ce suna son fita yaƙin tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yaƙin Tabuka, la haddu lahu udda, ai da sun masa tanadi, da sun tanadin abinda za su fita da shi yaƙi, na guzuri, na abin hawa, na makami, walakin kariha Allah bi'athahum, amma Allah subhanahu wataala ya ƙiya zaburar da su. Allah shine ya ƙiya zaburar da su su yi wannan.
Na'am.
Saboda haka Allah ya ce ku zauna tare da masu zaman gida, yara da tsofaffi da marasa lafiya. Saboda haka rashin ƙaunar da Allah ne yake musu, shi yasa bai ma ba su sun samu halartar yaƙin ba. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake ba wa wasu kafirai dama a kan muminai a wasu lokaci, ba wai don baya son su ba, ba wai don baya son su ba, kamar yadda yanzu ya faru a yaƙin Uhud ɗin aka kashe wasu daga cikin muminai, ba wai don Allah baya son su ba, sai don ya ba su wannan daraja, kuma ya zanto sun ɗauki wannan darasi waɗannan darussa da kuke magana akan su.
Na'am.
Saboda haka waɗancan da bai bar su sun tafi yaƙi ba dan yana san su bane, dan baya san su ne su ma. Waɗannan kuma da suka je wani abu ya same su, su ma ba dan baya san su ba, dan yana san su ne su kuma Allah subhanahu wataala ya musu wannan. Allah ce la yuhibbu adh-dhalimina, baya san adh-dhalimin. Wannan dan ya nuna maka cewa waɗanda suka yi shahada babu shakka waɗannan sun ba da kansu ne, sun sadaukar da kansu ne gaba ɗaya ga Allah subhanahu wataala. Don haka wannan wata shaida ce Ubangiji yake musu cewa su ba zalimai ba ne, ba su zalunci kansu ba da miyagun ayyuka ko da muguwar aƙida, ba su zalunci kansu da wannan ba. Shi ya sa ma Allah subhanahu wataala ya riƙe su shahidai. Da sun zalunci kansu to ba za su samu wannan matsayin ba, sai a yi musu mu'amala irin yadda aka yi munafukai. Saboda haka sai ma su zunto, ba su ma halarci yaƙin ba, bare su samu wannan darajar. Don haka wannan jumlar i'tiradiyya ce. Allah ya gicciyo da wannan magana ne don a wanke su daga zalunci, a wanke su daga zalunci. Ba su saba wa umarnin Allah ba, ba su saba wa hanansa ba, kuma Allah ya zaɓe su ne a matsayin su zanto shahidai. Wannan bishara ce ga mu ne mai masu taƙawa, kuma gargaɗi ne ga waɗanda suke ja da baya cikin aikin Allah. Mutane sukan zamo daidai wa daida kafin wani jarraba ta zo, amma in wata jarraba ta zo to a lokacin sai ka ga ta bambance, ta rere, ta bayyana wanda suke na gaskiya da waɗanda kuma daman can ƙarya suke yi. Saboda haka wannan ya nuna cewa a cikin bayin Allah akwai waɗanda Allah yake so, akwai waɗanda baya so. Akwai waɗanda Allah yake so. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin, yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. A cikin bayansa akwai waɗanda yake so, akwai waɗanda yake so, akwai kuma waɗanda baya so. Yana son mu'minai, yana son masu tuba, yana son masu kirki. Yuhibbu al-muhsinin, yana son muttaqin. Bayi da suka sifantu da sifafi na gari Ubangiji yana son su. To a cikinsu kuma akwai waɗanda baya so. Saboda haka Allah yana son wasu daga cikin bayansa, yana ƙin wasu daga cikin bayansa. Kamar yadda shi ma wasu daga cikin bayansa suna son shi, wasu kuma ba sa son shi. Wannan yana tabbatar da cewa Allah ya sifantu da wannan sifa ta mahabba. Fa inna Allaha yuhibbu wa yuhabbu. Yana so ana son shi, ba kamar yadda wasu suke kore wa Allah wannan sifa ba. Sai mahabba tana nufin iradatu isaba. Allah yana son saka masa. Yuhibbu sai su ce yusibu, sai su fassara ta da irada, yuridu an yusiba. Wato ba sa fassara ta da sifar mahabba, domin suna ce sifar mahabba wata sifa ce da take nuna karayar zuciya da karkatar zuciya. Allah kuma ba a sifanta shi da wannan, domin sai da suka sifanta Allah da sifa irin tasu, sannan kuma suka kore masa wannan sifar. Wanda Allah kuma ya sifantu da sifa, sifar da take sifa ce mai kyau, kuma sifa ce ta ɗaukaka, inda zai nuna maka mutane ala fitra suke, ba su san waɗannan aƙidu ba, duk da cewa ana cewa su ne aƙidu da suka fi yawa a cikin jama'a. Amma za ka samu mutane ba su da wannan, kamar ash'ariyanci, al'ashaira a gurinsu ba a sifanta Allah da mahabba, ba a cewa Allah yana so. Amma ammatun nas, saboda ala fitra suke. Yanzu da wani zai tsaya a masallaci ya ce ya ku taron jama'a, Allah yana son ku, za su ji daɗi ko ba su ji ba? Wani kuma ya tsaya ce ya jaran jama'a, Allah baya son ku. To shi saboda shi baya sifanta Allah da mahabba, sai ce Allah baya son ku. To kaga mutane ba za su yarda da shi ba. Na'am. Sai sai su mai masa da ansa nan take. Kai dai dai Allah baya son ku, tunan ne. Kuma nan da Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, ishara ce cewa ko da yanzu sun yi nasara a kanku, azzalimai ne, Allah baya son su. Ku jira ku ga abin da zai same su nan gaba. Allah ba zai bar su a hakan ba, su tafi su ta zalunci. Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo wani lokaci da zai karya zaluncinsu. Saboda haka duk wani azzalimi ko da yana ganin cewa wani lokaci ya samu wata ƙwaryar nasara a kan mutanen kirki, kada ya ji cewa wannan nasara haka za ta ɗore har abada. Akwai sanda Allah subhanahu wa ta'ala zai karya shi, domin zalincin sa zai ci gaba da karuwa ne yayin da yaga yayi nasara ba dawowa zai ya gyaru ba a'a da zarar yaga cewa ta hanyar zalincin sa ya samu wata daula to ƙara ƙarfafa budar kofar zalincin kuma zai yi ta haka ta haka kamar barawo ne yake ga yana shiga yana sata yana samu abin nan to tip din nan sa zan sata kullum faɗaɗa shi zai riƙa yi
na'am
satar da baya yi da baya irin ta zai zo kuma yana yin irin ta saboda yana ganin cewa abubuwan suna bunƙasa suna ta ƙaruwa to kuma wannan alama ce cewa karayar sa ne zai domin da wannan dagawar da wannan jabberancin ubangiji kuma subhanahu wataala in ya tashi karya shi ubangiji subhanahu wataala zai masa fadde abin nan kafde ne ya gama da shi don haka anan sifanta su da zalunci yana nuna cewa wannan abin da suke gani na nasara sun samu ba zai dawama ba zai dore ba dan zalunci shi kuma zalunci ba ya dorewa sannan Allah ya ce wali mahisallahu alladhina amanu kuma domin Allah ya tace waɗanda suka yi imani wayam haqal kafirina ya halakar da kafirai wato wannan shi ita ma hikima ce daga cikin hikimomin da yake sawa ubangiji subhanahu wataala wani lokaci ya bawa kafirai nasara akan mu'minai yana yin haka ne don ya tace mu'minai daga zunubansu don to suna da wasu laifuffuka da suka yi wa Allah ko a wani guri sun saba wa Allah to ubangiji yana so ya wanke su daga wannan zunubin to sai ya samar da wasu dora a kansu ko dai kisa ko ji musu rauni ko kuma raba su da wani abu nasu na dukiya sai ya zanto wannan kuma ya zama musu kafara ce ta ainihin zunubansu da suka same su domin idan ba da a ce kowane lokaci suka fafata nasara za su samu to wannan zai sa musu ɗagawa watakila ma ya sa musu jiji da kai yayin da ya zanto duk sanda suka fita fagen yaƙi nasara suke yi to watakila wannan nasara sai ta haifar musu da wani abu na al'ujur to da zarar bawa kuma ya fara jiji da kai cewa ya isa ne to a lokacin kuma ubangiji zai karya shi da zarar ya fara nuna cewa shi yanzu ya isa ya kai to a lokacin kuma ubangiji zai nuna masa bai isa ba to shi yasa sai Allah subhanahu wataala yake hada musu wannan domin ya ba su wata tarbiya kuma ya tace su daga irin wannan gurbataccen aqida shine al-allama Abdulrahman al-Sa'idi yake cewa wa hadha aidan min al-hikam wanda ba yana da cikin hikimomi anna Allah yubahisu bidhalika al-mu'minina min dhunubihim wa uyubihim Allah yana tace mu'minai daga zanubansu ya tace su daga zanubansu da aibukansu yadullu ala zalika yadullu zalika ala anna ash-shahadata wal-qitala fi sabilillahi yukaffiru adh-dhunub wanda yana nuna maka cewa shahada wato mutum yayi shahada wajen daukakar mar Allah ko ya je wurin fafatawa don daukakar mar Allah wanda yana kankar zunubai wa yuzilu al-uyub kuma yana kawarwa da mutum aibin da yake ciki wal yumahhisu Allah aidan al-mu'minina min ghayrihim min al-munafiqin kuma dan Allah ya rairaye mu'minai daga munafikai idan to munafikai sun bayyana a fili an gane su mu'minai kuma na gaskiya su ma an gane su fa yatakhallasuna minhum mu'minai su kubuta daga wato gaurayewa da munafikai wa ya'rifuna al-mu'mina min al-munafiq su gane wane ne mu'mini wane ne munafiki sannan Allah ya ce wayam haqal kafiri da kuma halakar da kafirai wato ya karar da su domin kamar yadda muka ce yayin da ya ba su nasara suka ga cewa sun yi nasara sun yi galaba to wannan galabar da suka samu za ta ƙara sa musu wani jiji da kai jabberancin zai ƙaru zalincin zai ƙaru to daga lokacin kuma suke tunkarar ƙarshensu yayin da zalincinsu yake zuwa yake ƙara yawa kuma ƙarshensu ne yake ƙara zai zo wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna li mahlikihim maw'ida to waɗannan garuruwa ne da muka halakar da su halakar da su yayin da suka yi zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yumli lil zalimi hatta idha akhadahu lam yuflithu wa qara'a qawluhu ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin abu musa al-ash'ari wanda yana cikin sahihaini baki yake cewa Allah yakan yi wa azalimi talala ya rika jin kamar ba abin da zai same shi sauraka yayi ta abin da yake da iskancin sa da zalincin sa hatta idza akhadahu sai lokacin da Allah ya damke shi labi ne to ba zai iya kwatar kansa ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ke cikin suratul hud wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima haka damkar ubangijinka take yadda zai damki wata alqarya wato wata al'umma yayin da suke azzalimai inna akhadahu alimun shadid damkar ubangiji mai radadi ce kuma mai tsanani saboda haka ubangiji subhanahu wataala yayi wannan da ya ba su wata yan nasara ta lalace sanastadrijuhum min haythu la ya'lam wa umli lahum inna kaydi mati zan musu ta lalata inda ba sa zan musu shifta amma kaidi na yana da karfi kaidin ubangiji yana da karfi saboda haka ubangiji subhanahu wataala zai sanya wannan nasara wani sababi ne sanadiyya ce nasarar da zai ba su sanadiyya ce ta tumbuke su daga tushen su donan ma Allah mutu sai idan yake cewa wa min al-hikami aidan yana daga cikin hikimomin da ta sa Allah ya bawa kafirai dama akan mu'minai a wannan yakin annahu yuqaddiru zalika liyamhaqa al-kafirin ya kaddara faruwar haka dan ya hallakar da kafirai ali yakuna sababan limahqihim wa isti'salihim bil uquba dan ya zanto sababi ne da Allah subhanahu wataala ya karya su ya tumbike su da uqubar sa fa innahum idan tasaru bazaw domin dan suka yi nasara to fa lokacin za su fara nuna dagawa su za su ƙara za su shiga zalunci wazdadu tughyana ila tughyani zalunci zai karu akan nasu akan zaluncin su ya sai kuna bihi almu'ajalata bil uquba wanda zai jawo ubangiji gaggauto musu uquba rahmatan bi ibadihi almu'minin dai zanto rahama ga bayin sa mu'mini anan da Allah ya ce wa yamhaqa alkafirin yana nufin ta'ifatan makhsusa ba duka kafirai ba yana nufin waɗannan da suka zo suka yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar Uhud Allah subhanahu wataala zai nuna ƙarshen su kuma daular su za ta zo ƙarshe kuma haka ya faru daga ƙarshe Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi nasara ya zanto ya dora shi akan su garin da suke takama da shi ya kwace gaba daya mu'mini sun zanto ga Bilal wanda da ake sa shi a ƙasa cikin rana ta bashi azaba iri-iri sai gashi a tsororuwar Ka'aba yana kiran sallah yana faɗar Allahu Akbar la ilaha illallah ba wanda ya isa yi magana kuma a cikin su kaga wannan shine abin da Allah yake nufi amma ba haka ba ana nufin kowane kafiri ba saboda akwai wanda kafiri da dama sun ci gaba da rayuwa a bayan ƙasa bayan wanda faru wannan abu saboda kafirai ana nufin su waɗannan da suka zo suka fafata da annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na ne da ya zama nada Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum